بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa masu albarka, barkanmu da haɗuwa a wannan dare wanda shi ne daren Lahadi, wanda ya yi daidai da daren 11 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1442, daidai da 22 ga watan Mai, shekarar miladiya ta 2021. Kamar yadda aka sanar, mun haɗu ne a nan don tunasar da kanmu wata matsala ta daga cikin matsalolin addinin Musulunci, wanda dama shi Musulunci ya ginu a kan tunawa juna da yi wa juna nasiha da umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna. ‘Yan uwa masu albarka, ina so ne amfani da wannan dama na tunasashe mu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman duba zuwa ga yanayi na dare da ƙurewar lokaci. Ba na so na tsawaita, zan yi mana wasu ‘yan waƙafat, wasu ‘yan ta’aliqat gajajjeru game da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi, bayan ga Muslim akwai kuma al-Imam Abu Dawud, al-Imam Nasa'i, Ibn Majah da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa. A takaice, abinda hadisi yake cewa shi wani mutum mai suna Abdurrahman ibn Rabi Abdul Kaaba, wanda tabi'i ne cikin tabi'ai, yace wata rana ya shigo masallacin Kaaba a Makka kenan, sai ya tarar da sahabi Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu an abi, yana zaune, mutane sun kewaye shi. Yace sai na je sai na zauna a kusa da shi. Sai wannan sahabi ya karantar da mu hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji shi wato Abdurrahman kenan, yace Abdullahi dan Amr dan As sai yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wata rana a cikin wata tafiya. Sai aka zo aka yada zango, aka sauka a wani masauki. Yace to da aka sauka a wannan masaukin, sai mutane suka rarrabu. Wani sai kaga ya fara gyaran jakashi ko takalminsa, kamar yadda yake faɗa, wa minna man yuslihu qiba'ahu, wani yana gyaran jakarsa ko akwatinsa. Wani kuma wa minna man yatanabbal, wani kuma yana koyan harbi, yana yin training, yana harba kibiya, yana sukuwa akan doki. Wa minna man huwa fi jashri, wani kuma sai ya kora dabbobinsa ya je ya fara kiwo. Duk sabai suka watsa haka. Yace kawai sai wani mai shela daga cikin waɗanda suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shela, sai gashi an turo shi yana cewa as-salata jami'a, ma'ana jama'a ku zo ana kiro. Akwai taro yanzu nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya taro da ku. Abdullahi dan As ya ce daga nan sai muka taro a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin da mu karanta mu. Annabi ya ce musu, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب وانا النبي دير قائم باب وانا النبي ديزو قبالينا سيدي زما أبن دا الله يدورا وش دكتكين أبا أبن دا الله يدورا وانا النبي واجبيني يسند الأمة سد أبن يكي غننشي وزي أمبانيسو وينذرهم شر ما يعلمه له كما يجاكن ننسو يمس غرغدي اكن دوور ابو ne yake ganin cewa zai zama musu sharri wannan muhimmin aiki ne ga annabawa da sauran waɗanda suke zama akan kujerun annabawa wato malamai kenan nuna wa al'umma abin da zai amfane ta iya ilimin su da nuna wa al'umma cewa yayin ta ka tsantsan ta shiga taitayinta game da duk wani abu da zai cutar da al'umma sawa a rayuwar duniya ko kuma a makoma a lahira. Bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan mukaddima sai kuma yace wasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa inna ummatakum hadhi wannan al'ummata ku ta musulmai ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya lafiyarta a farkon al'ummar ma'ana al'ummar farko sahabbai da tabi'ai da na bayan su to su ne za su samu lafiya za su samu zaman lafiya da alkhairi yadda na bayan su sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna al'umma da ta zo daga karshe kuwa to za ta gamu da jarabawa iri-iri da abubuwa da za ku yi ta kyamun su za ku ga abubuwa daban-daban a cikin rayuwa a zamantakewa a tattali a kasuwanci a addini akan komai za ku ga bala'i iri-iri da kuma ababen kyama iri-iri kaga mu da muke rayuwa wannan zamanin za mu fahimci wannan hadisin lokaci ɗan kai domin muna kallo abubuwa suna ta faruwa da tuntunu da bala'o'i wani bayan wani da abubuwa na kyama iri daban-daban baya da gajiyarsu to wannan da gaskiya amma da hadisi zai maka shine kasancewa dama wannan abubuwan da kake gani babu yadda za a yi a ce ba su faru ba ba wanda yasa yana su faru ba muƙaddari ne daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamar gaskiyar annabtarsa ya ba da labarin za a fuskanci fitina iri daban-daban da jarabawa iri daban-daban da ababen kyama iri daban-daban sai annabi yake cewa wata ci fitnatun har za a wayi gari idan fitina ta zo fayuraqqibu ba'daha ba'da fitintunu har wasu su dinga danna wasu har wata fitinar in ta zo sai ta mantar da mu wata fitinar wata fitina in ta zo sai a ga ashe fitina baya ba ma fitina bace ba ma matsala bace saboda wanda ta fita ta zo in ana kukan targade in karaya ya zo kaga ba za a yi kuka ba sai a manta da kukan karaya in masu abin hawa yanda suka zo suka yi karo in kaga sun tsaya suna ta can baki akan wane ke da gaskiya wane bai da gaskiya to ba su ji rauni ba ne idan sun ji rauni ba wanda yake tunanin abin hawa da kusa ana ta ya za a ce cirai ko kuma rai ma ya fita ya za a yi a nan babu wanda yake tuna daraja abin hawarsa ko cewa an fasa masa gilashi ko danja ko an bata masa mota ko babu ma'ana bala'in jin rauni a cikin hatsarin mota sai ya manta da kai cewa kai asara a jikin abin hawanka to kamar haka ne duk sanda wata fitina ta zo sai fitintunin su dinga danne junansu har ba a ga mota ishara izuwa ga cewa fitintunin za su yi yawa yawan ma zai yi yawa har wata ba za a ga ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wata ji'ul fitna idan wata fitina ta zo kuma fa yaqulu al-mu'minu idan mu'mini ya ji wahalan fitina sai ka ji ya ce hadhihi muhlikati sai ce wannan fitina ba za ta kyale ni ba wannan shine karshen rayuwata na kadi wannan fitina ta ga bayana sai Allah kuma ya tsallaka da shi wannan fitina ta wuce wata ji'ul fitna sai wata ta ƙara zuwa fa yaqulu almu'minu hadhihi hadhihi in wata ta zo sai ya ce to ina ganin wannan ce ne na tsallake wata to amma ina ganin wannan ba zan tsallake ba ma'ana wannan da ta zo ta fi ta bayan tsanani zai yanke tsammani daga rayuwa ko daga tsira وتجيب الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعد ما فتا يا ذاك يكثيرا سيكي جوا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر دوان ديكي سو أسئرة تدشيد كوتا kuma a saka shi aljanna to kar ya sake mutuwa ta riske shi face yana mumin wannan shine kadai wanda zai tsira kuma da Allah ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wanda duk aka janye shi daga cikin ɗan wuta Allah ka samu daga cikin da za a janye aka shigar da shi aljanna to wannan shi kadai ne tsira amma ba zai tsira a duniya daga fitina ba shine sai Allah ya bada wannan matsira ta gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waliyati ilan nasi allazi yuhibbu an yuta ilayhi kuma ya dinga aikata wa mutane abin da yake so a aikata mushi kana son mutane su mutunta ka ka mutunta mutane kana son mutane su ci bashin kayan ka a shagon ka su biya in ka ci bashi kai ma ka biya kana son mutane su mutunta iyalanka ka mutunta iyalan wasu kana son in ka mutu a kula da marayinka da kula da marayun wasu kana so a dinga daukan ka a matsayin mutumin kirki ka dauki mutane a matsayin mutanen kirki baka so a baki iyayenka to ka baki iyayen wani duk abinda baka so ai maka barkai bori kaga da mutane za su yi haka da an zo na lafiya ga baki da kowa ya kokari yayi abinda in an yi mushi ba zai ja mushi ba yayi abinda in shi aka yi ma zai ji daɗi ya ce an kyauta to shi ma sai ya haka wannan shi kuma shine mafita ta rayuwar duniya bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafita ta rayuwar lahira shine imani shi kuma ya faɗa abinda zai sa a zauna lafiya yanzu mu ɗauka misali irin abubuwan da suke faruwa a wannan yanki namu na banditry kidnapping wane ne wane Allah ya kawo mana sauki waɗannan mutane da suke zuwa su kama wasu su tafi da su ai su ba za su zo a kama nasu za su zo a kama ƴaƴansu ko iyayensu ko matansu kaga suna aikata wa mutane abin da ba sa so aikata musu to da za su ɗauki wannan ka'idar wannan yana daga cikin jawamiul karim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka so a kama ɗanka ko matarka ko yakka ko babanka a je a yi mata fyaɗe a ci mutuncinta a ajiye ta a wani daji a dinga ba ta gwarin kwaki a ce sai ka kawo miliyan 20 ba za ka so a maka ba ko to kai ma ka daina ma dan wani da uwan wani da baban wani wannan ya ishi mutum wa'azi inda mutum mai hankali ne inda mutum ya san ciwon kan shi ko yana tunanin lahirarsa annabi ya ce duk wanda yake so ya zauna lafiya da mutane kai ya aikata musu abu sai wanda yake so ya aikata mushi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mun bai'a imaman duk wanda ya mu bai'a ga wani shugaba fa'aqahu safqata yadi ya ba wannan shugaba cafar hannunsa ya masa mubaya annabi ya ce to wa samarata qalbi kuma ya yarda shugabancin wannan mutumi har a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal yuti'uhu ya mishi da'a in istata'a iya iyawa ka kai mishi da'a kar ka saba wa shugabanka wannan shine iyaka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai ce fa in jaa akhar idan wani yazo yana son ya shugabanci yunazihu yana jayayya da wancan shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadrubu unqal akhar wannan nabi ne zo a kashe shi zai jawo mutane fitina ne a cikin al'umma wannan mutum mai suna Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Ka'ba da ya ji wannan hadisi daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As yace da aka kawo nan iyakar hadisin kenan yace sai na ƙara matsawa kusa da Abdullahi dan Amr dan As ne yace mishi Allah gaba ta mala tsakaninka da Allah ka tabbatar ka ji wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi yace kwarai kuwa yace kunne na yaji irin kunnansa yace kunnuwan nan na wasin ji kuma zuciyata ta haddace magana sami'atu uznaya wa wa'ahu qalbi wannan tambayar da yake yayin da wata manufa ne sai yace to amma algata malami zaka ce game da dan uwanka cousin ɗinka Muawiya wanda gashi na yazo ya raba kan mutane ya sa ana ta fada ana ta kisa me zaka ce game da shi sai Abdullahi ya shuru sannan yace to kai mishi da'a a cikin da'ar Allah ka saba mishi a cikin sabawa Allah wannan shine karshe wannan hadisi dake cikin littafin Sahih Muslim sunan Abi Dawud sunan ta Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal dan wa masa albarka kamar yadda muka sani abinda yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ilmomi da fa'iloji da ababan lura yanzu wannan hadisin muka kalle shi da kyau zamu ga ya dace da waki rayuwar da muke kamar ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutanen da yake gaya ma ba sahabbai ko na bayansu da mu yake mutanen wannan zamani shi sa yana da sauki mu fahimci hadisi saboda duk abin da yake yana faruwa karara yana da saukin a fahimce shi fiye da abin da ba zai fara faruwa ba ko kuma ya riga ya faru ya wuce domin gani ido yana gaba da kunne wajen fahimta saurin gane abin da ka gani yana gaba da saurin gane abin da ka ji to shine nake so ne mana wasu ɗan waqafat wasu tsokaci game da hadisi a takaice kwarai da gaske duba zuwa ga lokaci da kuma dan uwa mallam Abu Waisa shi ma zai yi tsokaci akai insha Allah gurgudan hali rayuwar dan adam dukan shi musamman musulmi tana cike da jarabawa Allah ya tsara wannan rayuwar wanda dole sai ya jarumci mutane Allah bai tsara rayuwar nan kawai a zauna a cibilis ba bai tsara ta haka sunnar Allah da ya tsara shine ya jarumci mutane dan ya tantance su a cikin alqur'ani mai girma akwai nasoshi daban-daban da suka tabbatar da haka wanda suke nuni zuwa ga cewa Allah ba zai kiyaye mutane ba jarabawa ba kuma faɗin Allah al-misali da yake cewa a cikin suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi halicci mutuwa da kuma rayuwa ya halicce su manufar shi game da halittar su ya jarabce ku waye yafi aiki mai kyau hakanan Allah yake faɗa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ja Allah subhanahu wa ta'ala farkon suratu al-ankabut ko Allah yake ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wai mutane kawai suna tsammanin sai a ce a bar su kawai su ce su muminai ne ba wata jarabawa kawai su zauna salin alin Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim muminan da suka gabace su mun fitine su kuma Allah yana haka ne dan ya tantance su waye masu imani na gaskiya da waɗanda imanin su ba na gaskiya ba haka nan har ila yau a wani waje Allah yake cewa am hasibtum an tadkhul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qabl kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhalin irin abin da ya faru ga wanda suka riga ku bai faru gare ku ba Allah ya ce masatumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata rasulullah cikin bakara kina wannan Allah ya ce bala'i da kunci da damuwa ya dandane su sun ji bala'i sun ji kunci sun ji damuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa har sai akai ma annabin zamanin su da mabiyan shi suna tambayan annabin suna cewa wai alƙawarin da Allah yayi mana na nasara wai yaushe ne ya kai wannan manzo wana kamar sun kosa sun shiga cikin kunci sun rasa yadda zasu haka a cikin suratul Muhammad Allah yake cewa wala nablu wannakum hatta na'lam al-mujahidina minkum was-sabirina wa nablu wa akhbarukum lalle zamu jarabce ku Allah yace na rantsa da Allah sai mun jarabce ku dan mu san na kirki da na banza a cikin kuma dan mu tace waɗannan ɗan misalai ne kawai daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma in wa masalan akwai aya wadda take ta bayyana dalla-dallan ababen jarabawa Allah yake cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashirish shabirin Allah ya saki rantsuwa yace lallai ilayhi sai mun jarabce ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro daka daga cikin jarabawar da Allah yake mutane tun bayan ba akwai jarabawar tsoro har gaba tashin hankali damuwa irin wanda muke cikin nan shi ba sabon abu bane tsoron za a iya kama mutum nan da can yanzu daga garin nan dan dibe zuwa Katsina nan da Katsina mil kilometer 40 da wani abu kana ji tsoron ka tashi gaba da daddare ka kama hanyar Kaduna kana ji tsoro a taddara na daga da dare a gida a hanyar tafiya a dawa ana jin su yanzu da muke magana na wasu mutane hala suna kauyukan su ba sa iya kwana cikin kwanciya haka wataƙila sai dai su shiga dazuzzuka ko su taru a wuri ɗaya su samu don su ji dumin junan su dan ji ƙwarin gwiwa saboda ta'addanci da tashin hankali to wannan shi ne tsoro tsoron za a farmake ka tsoron za a kama ka tsoron za a iya sace dukiyarka ko ɗiyanka ko matanka ko mutane da dama da sun yi ƙaura da gidaje sun zama cikin birane ko alkaryu akwai wanda suka bar dukiyoyinsu da sana'o'insu akwai wanda sun noma gonakinsu sun kasa harvesting sun kasa girbewa saboda tsoro ga abin da Allah yake cewa kenan wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf والجوع ده ينوى ينوى ده فترة باكو هيكي سامو يفين شابو تي 3 سكوية من با يتي ده سافي يتي ده رانا يتي ده مغربة باكو هيكي سامو ينوى تاغا مفابر متاك ونقص من الأموال ده توايا أجكين دوكيا كريا أزيه لا لا تي وجاي نركي وكودي kaje ka zuba kudin ka wani kasuwanci ya narke ka sa hannun jari a wani a wata harka baka san kanta ba su lalace ka shiga cryptocurrency ka zuba dubbai a waye gari sun narke wannan qasim min al-amwal wal-anfus kaje kai noma ka sanya taki ka sanya dukiya ka yi feshi fulani sun cinye ko tsuntsaye su lalata ko ruwa yake kaiwa amfanin ya lalace duka naqsin min al-amwal wataƙila ma bashin banki kace banki sun su kwace gidanka shine collateral kaga duk wani yana cikin naqsin min al-amwal wal-anfus da tawaya a cikin rayuka mace mace rashin lafiya cututtuka fitintunu wath-thamarat da yayin itace gonaki da sauransu sai Allah ya ce wa bashir sabiri amma a yi wa masu haƙuri albashir waɗanda Allah yake jarabta su ga waɗannan abubuwa suke yin haƙuri su waye su ne Allah ya ce waɗanda idan musiba ta same su ba ƙorafi za su dangare su dinga cewa oh ina rasa abinda ne wa Allah irin wannan magana ba ta da kyau sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi za mu koma a hadisi annabi ya ƙara da faɗin اللهم اجرني من مصيبتي في مصيبتي واخلفني خيرا منها فذاك القران يازو ده بياني akan jarabawa da Allah yake mutane akan bala'o'i da Allah yake mutane kuma muka lura da kyau zamu iya gane idan muka tsaya muka yi zurfin tunani zamu fahimci cewa da gaske ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa fitinin za su danna wasu har wata zama ba fitina bace an saba da ita duk wanda yake rayuwa a nan da yake sarari na kuma sarari daga baya inda shekarun shi sun kai 35 ko kasa da haka sama da haka ya san tunda ya taso a kasar na ce fitina ki tunda ka taso tun daga misali late 70s zuwa yanzu kasar nan fitina take shiga wata bayan wata ba a taba shekara inda za a ce wannan ana zaune lami lafiya salin alin sai dai kawai a ci arziki a gure ba wannan shekara fitina ce iri daban-daban tun ana yin fitintunu irin na juyin mulki na sojoji na 'yan fashi na 'yan daukan amarya aka zo aka gangaro zuwa fitintunun 'yan siyasa da 'yan daba tashin farashin kayayyakin abinci fitintunu na rigingimin kabilanci da addini rigingimin siyasa su ake ce fitintunu na yaduwan abubuwa na kazanta da bala'i iri daban-daban yaduwar fajirci yaduwar zanace-zanace haka ake ta yi aka zo aka fara barayi masu shiga gida su sata da 'yan sani aka wuce zamaninsu aka bi zamanin 'yan fashi masu tara hanya yanzu shekarun baya in kana tafiya musamman masu yin dogon tafiya zuwa Lagos Port Harcourt damuwarsu kawai dan fashi wanda zai zo ya tara hanya ya kwaci abin da zai kwata ya bugi wanda zai buga yanzu ba wanda yake tunanin dan fashi ba matsala ne baka kawo shi baka kawo shi amma da shi ake tunani ko kuma ai hatsarin mota yanzu ba wanda zai tafiya yake kawo hatsari a matsayin matsala ko ba ne hatsarin ba amma mai matsalar shi yanzu kawai za a tare su a kama su a tafiya su daji shine wannan yanzu fitinar ta kama mutane ta mantar da mu duk waɗanda suke cikin gaba da fitinar masu zuwa su zo su tara kauye guda su ta harbin mutane ba gaira ba sabar su kashe na kashewa su kona gari ya mantar da mu wacce fitinar fitinar da ke tashe yanzu irin wannan ta mantar da mu da fitinar da ake tunani ai 'yan siyasa nan ma ba su muka zaba ba murdiya suka yi ai wuri kaza ma ba abinda jam'iyyar da mutanen garin suke so gidan da manta wannan to haka wannan fitina suke zama to daga cikin abinda Allah ya sa Allah yake darafta mutane a cikin fitina shine wannan abu na farko wato Allah yana darafta mutane da fitintunu dan ya tantance su abu na biyu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an wane ne cikin mutane wanda ya fi shiga cikin jarabawa fiye da saura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya annabawa thumma al-amsal fal amsal daga nan kuma sai wanda ya fi kusanci da Allah haka dai a jajjere saboda ka'idar Allah shine yana jarrabtan waɗanda yake so inna Allah idza habba 'abdan ibtalahu waɗanda Allah ya fi so su ne annabawan shi da manzanni kuma su ne suke da imanin da za su jure jarabawar da haka sai Allah ya musu jarabawa mai tsanani saboda haka manzo daga cikin annabawan Allah hatta zazzabi idan zai yi za a ninka mishi zafin zazzabi saboda shi annabin Allah ne sannan kuma abu na gaba shine fitintunu da Allah ke jarabtar mutum da shi suna sa a kankare mai zunuban shi a cikin hadisi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna al-abda la yamshi bawa zai dinga tafiya wa laysa ma'ahu dhanbun idan Allah na jarabta bawa ta na siya wa gari babu zunubi ko kwaya ke tare da shi wannan fitintunu suna ta kankare mai zunuban shi suna sa shi yana ƙara samun tsarkaka daga zunuban shi idan kuma zunuban sa ka ƙare sai a fara ɗaukaka mashi falalarsa shine annabi yake cewa bawa zai waye gari ya samu wata daraja a wurin Allah wanda ba aikin shi ne ya samu shi darajar ta ba a'a zunuban shi ne abin wato abin nan jarabawa shi da Allah yake mishi ya samu shi da wannan ɗaukaka to abin da nake so na faɗa a mataki na gaba wanda shine tsokaci na hudu kenan game da wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara kuma qur'ani ya gwada mana irin da Allah ya jarabci annabawa daga cikin hanyoyin fita daga jarabawa shine kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani abu ya faru da shi idan aka cutar da shi sai ya tuna abin da aka yi ma wani dan uwansa annabi kuma qur'ani ma ya bada labarin awwal da aka yi wa annabawa. Allah ya ce mun yi maka haka ne ni tsabbita bihi fu'adak dan mu dakar maka da zuciyarka ta daure. Sura Nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin takeici cewa ya za a yi kawo mutanen alkhairi irin wannan ciki falallaka bakhilun nafsaka ala athari illam yu'minu bihadha alhadisi asafa, zaka je kashe kanka da bakin ciki saboda suki imani. Sai aka ga mai labarin annabawa cewa ba kan shi faro ba dama baka zalika ma talabi da bin qabli min rasulin illa qalu sayyidun aw majnun, kamar ka ce kafirai suna mujunun su wasiya akan su dinga kare ta annabawa. To da haka idan aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na yaji takeici sai yakan ce laqad uziya musa akthara min hadha fasaba, shi lalle an cutar da annabi musa fiye da wannan kuma yawa ba. Idan mata suka mishi wani abu da ya dame shi sai ya ce inna kunna la antun nasawil yusuf, sai ya murmushi ya ce dama mata haka kuke tun zamanin annabi yusuf kuke shirya makirci ba sabon abu bane. Wato kamar annabi na koya mana tarbiyyar cewa idan wani bala'i ko wata fitina ta tattarkake mu to mu dinga tuno bayan Allah wanda Allah yake son su fiye da mu kuma Allah ya jarabce su fiye da mu ya suka yi sune annabawa. Babu shakka Allah ya fi kauna annabawa fiye da duk sauran halittu, amma Allah ya jarabce su jarabawa mai girma kuma ya suka yi. Haka idan kalla laluba a cikin tarihin annabawa zaka tarar sun fuskanci jarabawoyi daban-daban. Za mu yi muka misali da wasu daga cikin mashahuran annabawa wanda duk awwa ne da duk mun san su muna tunawa junanmu. Al-misali mu ɗauki annabi Ibrahim abul anbiya alayhi salatu wassalam, wanda annabawa da yawa sun fita a zuriyarsa, a tashi kanshi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon tsira yana cikin zuriyar annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim ya shiga cikin jarabawa iri daban-daban. Daga cikin jarabawa da Allah ya mishi, Allah ya fitine shi da kafirai cikin al'ummarsa tun daga danginsa da 'yan uwansa. Dan uwa mafi kusa gare shi shi ne mahaifinsa, mahaifin shi imani, mutanen da suka yi imani kai hasali ma kawai suka hada mijin suka yi ittifaki ko suka ce harriku wansu alihatu, kawai a kona shi saboda a taimaki waɗannan alloli na gumaka. Ai kaga har yanzu ba a kai ga irin wannan jaraba ba, na ce akwai da kuma shirin jaraba wanda za a ce a kama shi kawai a gwalala wuta a wurga shi a ciki. Annabi Ibrahim yayi haƙuri, Allah ya tsare da shi, Allah ya ce qul la yanaru kuni badan wa salamun ala ibrahim wa aradu bihi kaydan sallahu al-aqsa. Kuma wannan falalar ta Annabi Ibrahim jama'a za ta iya faruwa ga kowa ba, kuma ta ma faru ya tabbata a tarihance ko wani mutum cikin tabi'ai wanda mutanen garin su kama shi za su kona shi irin haka. Allah ya tsayar da shi daga wutar tarihi na a cikin sura Al-Alamin Nubala. Idan ka gaskata Allah ka yarda da Allah, Allah zai tsayar da kai ta wannan, domin dama ai wutar tana konarwa ne da umarnin Allah. To sai aka hana ta kamar yadda Allah ya ce mata kuni bardan ki zama sanyi wa salaman huwa salamun gurgudan karantawa ala Ibrahim, sai zama wato wa salamun kuli isirafi wato aminci ya tabbata ga Ibrahim, ko kuma ya zama aqafi wa salaman ki zama sanyi kuma ba mai cutarwa ba ga Nabi Ibrahim. Allah ya tsare shi daga wannan fitina. Annabi Ibrahim ya shiga fitina ta rashin ƴaƴa. Idan kana ganin kayi aure baka haihu ba, ko kin yi aure baki haihu ba shekara da shekaru, to annabawan Allah ba ma Ibrahim ba da wasu su irin Annabi Zakariya da makamantansu Allah ya jarabce su da rashin haihuwa, ba su da ƴaƴa. Annabi Ibrahim bai da ɗa, ya yi ta addu'a yana neman Allah ya ba shi ɗa. Da Allah ya ba shi ɗan kuma Allah ya ce ya yanka ɗan. Allah ya ce ya yanka ɗan. Kamar da Allah yake ba da labari cewa Ibrahim ya ce ma ɗanshi inni ara fil manami anni azbauka fanzur ma batara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sadiqin. Shi da ɗan duka suka yadda da hukuncin Allah, ka kaddara a ce yanzu ka yanka ɗanka, babu wanda zai baka wannan karatun kai ta cewa ɗan da ka daɗe kana nema ka sha wahala an ta zuwa asibiti da kyar aka samu cikin ya zauna aka haife shi alama sai da aka yi tiyata aka yi ta ɗan dabarun likitoci Allah ya baka ɗa ƙwaya ɗaya gyal bayan ka tsufa sai kuma ce an ce ka yanka shi amma saboda imani da Annabi Ibrahim ya yi shi da ɗan kamar da Allah ya faɗa falamma aslama wa tallahu lil jabin wana da yana an ya Ibrahim kar sa tafi ta rubuya Allah ya tseratar da shi shi da ɗan wannan ma jaraba shi Allah ya bashi Annabi Ibrahim me yayi hakuri da bin umarnin Allah haka muka dauki kamar jikan Annabi Ibrahim shine Yusuf alayhi salam wanda yake mataki da al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim babba dan babba dan babba dan babba shi annabi ne baban shi annabi kakan shi annabi kakan baban shi annabi Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim gashi Allah ya bashi kyau sai kyau din ma sai ya zama shi jarabawa kuma annabi ya ce rabin kyan duniya aka ba Yusuf duk wani abu mai kyau a duniya to rabi shi kuma shike da rabi nabi Yusuf Allah ya jarabce shi da yan uwa mahasada wanda suke yan uwa gare shi suka yi ta mishi makirci ba su tike ba sai da suka ce aje aje fa da shi a rijiya uktulu yusufa aw utrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wata kuma min badi ko musali wannan ma mitin ne suka yi bana musamman cewa ya za a yi ya za a yi baba ya fusa shi lalle mu mai daba la yusufu ahabbu ila abina minna wa an wa nahnu usba baba yana nuna mana bambanci ya fusa annabi ya fusa yusufa da haka ba za mu kiyaye shi ba suka jefa shi a rijiyar jarabawa ta farko ke Allah ya sake jarabtar shi da wasu wanda suka zo suka kama shi suka mai da shi bawa suka je suka sai da shi ya fada bauta Allah ya jarabce shi da matan mai gidan shi tana nufin shi da sharri na zina walakad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika nasrifu anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin Allah yana tayyaban shi da kirye tsira daga wannan da ya tsiran bata kyale shi ta sake mishi gayya ta nuna wa duk matan garin gashi nan su ma suka kama da sanshi sai da ya shiga jarabawa ta gaba aka dauke shi aka kulle shi aka kulle shi a gidan yari ba tare da yayi laifi ba saboda kawai ya ki yin zina illam yaf'al ma amuru la yusjadanna wa la yakuna min as-sadiqin sai da gidan yarin nan kuwa ya tabbata hadisi sai da shekara 12 a gidan yari ka kaddara a cire shekaru 12 a cikin shekarun ka a kulle ka a gidan yari ba tare da ka ci laifin kowa ba wani irin bala'i ne wannan jama'a kuma duka ba annabin Allah ne yake fuskantar wannan jarraba ko bai taba cewa ka ime ne wa Allah yake kamar Allah baya so ko kamar an tsine mana albarka haka nabi su bai dinga gamuwa da wannan jarabawoyi daga baya ya zo ya yafe musu ya nemo musu gafara Allah ya bashi daukaka ya zama sarki ko minista ko wani haka idan muka dauki misalin annabi ayyub wanda Allah ya jarabce shi da cuta wa ayyuba idza da rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab Annabi Ayyuba Allah ya jarabce shi da rashin lafiya a cikin hadisi da Imam Tabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Ayyuba shekarar shi 18 yana wannan rashin lafiya bai tabbata cewa wani cikin shi ya zama tsutsa tana bai ta tafi sai dauko ta dawo da ita wannan bai tabbata wannan Isra'iliya ce amma dai rashin lafiya ne wanda asanadiyarta sai da komai na arzikin shi ya kare iyalan shi gaba ɗaya suka waɗe suka bashi waje dangi kowa ya guje shi in banda wata matar shi kwaya ɗaya wacce take kula da shi ita ce kadai wata rana ta kai shi bayan gari zai biya bukata ya shiga inda yake kuya ya biya bukatar sai ta koma tana jiran shi a gefe ta ji shuru 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 ashe a duk lokacin da yayi wannan addu'a Allah ya ce mishi urkud bi rijlika hadha muktasalan baridun wa sharab. Dai wannan addu'a aka ce bugi kasa da diddigen sa dan take ruwa ya fito mai sanyi ya shaye wanka sai ya warke sai kuma kamar bai taba yin ciwo ba. Da ta ga lokaci yayi tsayi bata ganshi ba sai ta leko ta ga wasu mutane ta ce to Allah ba ku ga amma ra'aytum ayyuba nabiyallahi zalikal mubtala ba ku gane mun wannan annabin nan da Allah ya jarabce shi da ciwo ba suka ce ba mu ganshi ba ta leka sai ta ga wani mutum haka ta ce bawan Allah ba ka gane mun mijina ba me kama kaza mara lafiyan nan sai ta ce amma ba san da yake lafiya lau la anta ashbahu bihi kai kama da shi wallahi sai da yake lafiya amma dai shi yana cikin garwaye ce mata aini ne Allah ya warkar da ni kina Allah ya ce muka dawo mishi da ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li kulli al-albab muka dawo mishi da iyalan shi da dukiyar sa da komai ko muka ninka mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari ya ce Allah ya mishi ruwan zinariya ne daga sama inda kasa ana zubar da ruwa haka aka dinga mishi zubar zinariya ya dinga tarawa Allah ya ce mishi haba ayuba wani irin san duniya yake wannan ya ce Allah ba wanda yake wadatuwa daga arzikin ka kaga jarabawa da Allah ya mishi ta rashin lafiya to kai yanzu ka taba irin wannan rashin lafiya ba wanda ya taba irin wannan rashin lafiya da annabin Allah ya yi kaga ashe jarabawa ka bata kai tashi ba idan baka da lafiya to duk sanda ka shiga cikin wannan jarabawa sai ka dinga tana waɗannan annabawa to gabaki ɗaya kuma sai ka tuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da irin jarabawa da shi azumin yi magana akan binaqas min al-juri ko yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin yunwa jama'a da rashin abun hannu kuma ba wai dan baya so ya samu ba dan a wurin shi duniya ba komai bace Allah ya ba shi zadi ya zama annabi sarki irin Sulaiman wato annabi wanda yake da mulki kaza Sulaiman Allah ya bashi mulki hannun aljanu da komai wa tsaira mahshura kullun lahu awwab ga kuma aljanu wa akharina muqarrarina muqarrarina fil asfar hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab ga dukiya ga sarauta kuma ga annabta aka ce yana so ai mishi ne wanda yake baya so me yake so yace na fi so zama manzo bawan Allah kawai talaka irin annabi Isa annabi ya zabi wannan sallallahu alaihi wasallam da haka Aisha take cewa ana iya a ga wata a sake ganin wata wato jinjirin wata ya fito har ya tafi watan ya kare wani ya kara fitowa har ya tafi wannan wata ya kare har wani ya kara fitowa ba tare da an daura tukunya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abinci ba saboda talauci tace aka ce to ya kuke rayuwa ruwa ya tafi tace muna cin dabino ne kawai da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi ba taba yin Kristo gamil ba tsawon zaman shi din nan a Makka ko Madina ira abinda mu muke ganin kamar yanzu dole ne sai mun ci da safi mun ci da rana mun ci da dare wannan ana ganin kamar shine minimum standard haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fito yana jin yunwa wata rana ya fito bai ma san me bai ci ba ya ga sai na Abubakar ya ce mu je gidanka akwai abinci ce wallahi ni ma babu komai a gidana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ta wurin ka ne ko zan samu yace to mu je mu nema sai ga Umar shi ma cikin irin wannan yunwa suka tafi gidan wani mutum wanda yake da gona yake da ruwa mai sanyi a korar masa shine ya cire musu dabino ya yanka musu akuya ya ba su ruwa suka sha annabi yake ce musu wannan ni'imar ba sai an tambaye mu akan ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin irin wannan bukatuwa ta abinci haka sahabban shi su Abu Huraira yakan daura cikin shi da dutse saboda ji saukin kukan da cikin yake su Abu Huraira su Mikdadu su Ibn Mas'ud da ire-iren su Ali Sufa haka suke guni su kwana ba su ci ba kaga haka Allah ya jarabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila yau da masu ƙaryatawa yana faɗan gaskiya suna kin karya suna kin karba suna masa izgiri ga su ɗan uwan shi ne na jini, cousins da kawunnai da manyan gari waɗanda duka dange shi musamman zaman shi a Makka suka ki karba, yana jin bakin ciki yana damuwa. Allah ya rabce shi da su, duk inda yabi suna mai izgi suna faɗa mishi maganganu, suna ɗauko mahaifar rako ma suna zuba mishi aka. Wannan jarabawa da Allah ya mishi kenan, babu wanda ba wani mai wa'azi da Allah zai mishi wannan jarabawa. Ya je Taifa ya kai musu sakon musulunci, suka yi ta jifan shi, suka yi sahu-sahu suna jifan shi har suka faffasa mishi dushi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarabawa iri daban-daban. Kafirai suka yi gayyatsiya suka zo suka tara Madina suna so su murƙushe shi. Kafirai iri daban-daban da mutanen Makka da Yahudawa da wance da wance wajen gayya biyar ta arna suka zo suka tsare shi daga shi, sai wasu ƴan tsirarin sahabbai a lokacin ma suna fama da yunwa da babu abinci, sai na magana yake jarabawa iri daban-daban. An je Badar, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci ana gobe za a yake kwana, yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa ya Allah karka bari a kashe waɗannan bayina ka, ya Allah karka bari a ci nasara akan mu ya Allah, in ka bari aka ci nasara akan mu ya Allah shikenan ba za a bauta maka bayan kasa ba. Shi ya Allah ka muna alƙawarin za ka ba nasara, Allah ka cika mana wannan alƙawarin. Duk wannan suna nuni zuwa ga irin jarabawa da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta a zaman shi na annabci tsakanin Makka da Madina. Almuhimmu shine mu dinga tuno ire-iren waɗannan jarabawoyi da Allah ya wa bayi. Wannan misali ne kawai kaɗan, babu wani annabi da za ka ɗauki tarihinsa sai ka tarcike yake da jarabawa da ababen lura da ababen da za ka ɗauki izina a matsayinka na wato musulmi. Da haka abin da ke cewa da ke ce jama'a shi, ina so ne na nuna mana cewa wato nassoshi na Alƙur'ani da Sunna suna tabbatar da cewa lallai Allah ba zai bar mu haka nan kawai mu zauna babu jarabawa, dole sai yana testing imanin mu, yana haɗa mu da abubuwa waɗanda za su dinga girgiza mu. Manufar shi shine ya karkare mana zunubai, ya ɗaukaka darajarmu, ya sa mu akan turba mai kyau, sannan kuma ya raba mu da girman kai da cewa mu wasu isassu ne. Domin inda mutum zai waye gari a ce babu abin da ke damun shi, to sai ya yi takama, sai ya ɓata. Walau basallallahu rizqal ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha, da Allah zai saki maka arziki a ce duk abin da kake nema ka samu, ba wani abu da kake nema ka kuskure mishi. To akwai tendency din ka halaka, ka halakar, to amma sai Allah ya dinga sa maka wasu gargada da kake takawa kana wucewa, ka taka wannan gargada ka wuce, shine hadhihi muhula kace in ka shiga wani bala'i kace to wannan shi zai halakar da ni, sai wannan bala'i ya wuce wani ma ya zo sai ka ce to a wannan fa ya fita baya, fitintunu wasu su dinga danne wasu. Don haka abinda ake so da mumini shi ne ya zama kullum yana shirye da yadda da abinda Allah ya kaddarta masa na jarabawa, ya dinga karɓan wannan jarabawa da kyakkyawan imani da kyautata wa Allah zato, ya dinga bauta wa Allah da wannan jarabawa, ya dinga tunanin cewa to wannan abin da Allah ya jarabce da shi bari na yi haƙuri don na samu ladan haƙuri. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amarin mumini ga baki ɗayan shi alkhairi, idan alkhairi ya same shi ya gode wa Allah sai ya samu ƙarin daraja, idan aka san haka ya same shi ya yi haƙuri sai Allah ya ɗaukaka darta shi. Sannan kuma abu na ƙarshe da hadisi ya bata wanda shine mafi muhimmanci shine duk yadda za a buga a raya kar ka sake ka mutu baka da imani. Duk yadda za a buga a raya imanin ka shine abu mafi daraja da ka mallaka, baka da abin da ke shi. Isa Annabi ya ce kada wani ya sake mutuwar shi ta zo ta same shi alhalin sai in yana da imani, kuma da Allah yake cewa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan uwa masu albarka, kana cika ku da taɗi, zan saurara a nan sai in ba da dama ga ɗan'uwa Malam Abu Waisa don ya ƙara mana wasu fa'idoji da kuma wasu bayanai da su amfani insha Allah. Wanda na faɗa ya zama daidai, ina fata Allah ya bani ladan ni da ku, Allah kuma ya gafarta min kurakurai na ni da naku, Allah kuma ya haɗa fuskokinmu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.